kai tsaye sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowace yaushe akan voahausa.com Masararo assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Amina Buhari Kauna daga Washington DC da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wannan yau Nan gaba kadan zamu bude muku layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya amma kasancewar yau ranar mata wato ranar yara mata ta duniya zamu so mu ji irin ra'ayinku akan wannan rana lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555 kada a manta sai an danna alamar karawa wato plus kafin a jero lambar kafin mu kai ga yin haka bari mu ji yadda duniyar ta wuni Amina ya duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga kasar Turkiya da ta dauki matakin samar da zaman lafiya a harharen da ta kai arewa maso gabashin Syria. Sakatare janar na kungiyar NATO, Jens Stoltenberg, ya bayyana damuwar tsaro da Turkiya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Syria. Amma ya yi gargadin cewa kai harhare zai iya dawo da hannun agogo baya bayan akan nasarar da aka cimma kan kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Stoltenberg ya yi magana a wajen taron manema labarai a Istanbul tare da ministan harkokin wajen Turkiya, Mevlut Cavusoglu, inda Cavusoglu ya ce Turkiya na tsammanin haɗin kai daga kungiyar NATO kan barazanar da take fuskanta. Turkiya ta bayar da rahoton farko kan rasa sojojin da ta yi a cikin kwanaki uku da take kai hari Syria. Ma'aikatar tsaro ta ce wasu sojoji uku sun samu rauni ba tare da bayar da cikakken bayani ba. Haka kuma an bayar da rahoton mutuwar fararen hula, amma akwai wahalar tabbatar da yawan mutane da suka mutu. Prime Ministan kasar Habasha, Abi Ahmed Ali, ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda kokarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar kasarsa Eritrea. Beatrice Anderson, da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel, wanda shine ke bayar da wannan kyauta, ya ce an zabi Abi ne saboda jajircewa da ya yi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin kasarsa da Eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yaba da wannan zaben da kwamitin ya yi. Kwamitin lambar yabo ta Nobel da ke Norway ya bayyana cewa Abi cikin kwanaki 100 da zama Prime Minister ya dage da daddiyar dokar ta baci da aka saka, ya kuma yi wa dubban fursunonin siyasa afuwa tare da kawar da duk wani kalubale da aka saka kan yada labaru, ya kuma baiwa kungiyoyin adawa da aka haramta a baya 'yancinsu, ya kuma kore shugabannin sojoji da farar hula da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa, tare da karawa mata karfin gwiwar adama da su a fagen siyasar Habasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kyakkyawan fata a daidai lokacin da Amurka da China ke shirin komawa kan teburin tattaunawa kan cinikayya a yau Juma'a, yayin da ake sa ran cimma wata yarjejeniya da za ta kara haraji. A wani sako da ya aika yau Juma'a ta kafar Twitter na cewa abubuwa masu kyau na faruwa a wajen tattaunawar cinikayya da China. Na ji alamun nasara ba kamar tattaunawar da aka yi a baya ba. Zan haɗu da mataimakin Premier a yau. An shirya yau Juma'a shugaban ƙasar zai haɗu da mataimakin Premier China Liu He a ofishinsa na Oval. Ƙungiyar da aka sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sani shi da Friday for Future. Yanzu haka ta yadu har zuwa Najeriya, inda wata yarinya a shekaru 16 Faithwins Iwu ke jagoranta. Wannan shiri dai ya faro ne daga wata matashiya ‘yar ƙasar Sweden, Greta Thunberg, wanda yanzu haka miliyoyin yara ‘yan makaranta a faɗin duniya ke cikin shirin. Waɗanda ke neman a ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi. Faithwins Iwu, mai shekara 16, ‘yar rajin kare muhalli, wadda ake kwatantawa da Greta Thunberg ɗin Najeriya, tana son Najeriya ta bayar da gudunmuwa wajen yaƙi da sauyin yanayi. Domin cimma burinta, ta fara dasa bishiyoyi a yankin makarantarta da kuma unguwarta. Wato, tana kuma ɗaukar ledoji tana sake sarrafa su wajen samar da ledan rufa gashi. A ‘yan kwanakin nan, ɗaruruwan yara ‘yan makaranta a Najeriya sun shiga burin zuwa makaranta da ɗalibai suka yi a faɗin duniya da aka fi sani da Friday for Future.
Madalla, Amina Buhari Aure kenan da labaran duniya. To yanzu kuma bari mu tsindima cikin taskar rahotannin namu. Kasancewar yau ranar mata, yara mata ta duniya, kusan kowace ƙasa tana yin wannan biki, inda a Najeriya ma a yau yara mata ‘yan makaranta ne a Abuja suka yi tattaki na musamman, kuma suke fata gwamnati za ta yi wa marasa gatan cikinsu gatar ɗanɗana gishirin ilimi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan ‘yan mata sun yi dafifi a dandalin na Eagle Square a sanyin safiyar yau Juma’a 11 ga watan Oktoba, wanda ya zama rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a tuna da su kuma a jikokinsu. Amina Mustapha Makinta tana cikin ‘ya’ya mata da suka yi wannan biki a yau, inda ta bayyana burinsu.
Mun fito ne saboda mu yi murnan wannan rana na mata. Muna so tsora yara mata waɗanda ba sa makaranta a fito da su, a shigo da su makaranta kyauta, daga primary zuwa secondary zuwa har ma dai jami'a a Najeriya.
A cikin abubuwan da 'yan mata suka nema shine duk 'yan mace a Najeriya ta samu ilimin sana'o'i domin dogaro da kanta bayan ta kammala karatun. Wani abu da ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Tallen ta ce gwamnati na ɗaukan mataki.
Shugaban ƙasa yana roƙon duk iyaye, ni kuma ina ƙara murya da roƙon duk iyaye a wannan babban rana a tabbatar 'yan mace ta je makaranta. 'Yan mace an daina tilasta 'yan mace ta je aure a shekarun da bata kai ba. Bai kamata mace a tilasta ta a aure bayan bata gama makaranta ba, saboda haka muna kuka ne yaran suna cewa suna so a bar ‘ya mace ta gama makaranta primary zuwa senior secondary school kafin a yi maganan aure, saboda haka at least ‘ya mace ta kai shekaru kusan 18 ko 19 kafin a yi maganan aure. In so samu a bar ‘ya mace ta gama makaranta bayan shekaru 20, lokacin jiki ya yi ƙwari, ya yi ƙarfi, ta san zafin kanta, ta san yanshinta, ta zama uwa da kuma mace na gari. Kai matakan da za ku ɗauka ne a kan iyayen da haƙƙinsu ba sa yadda ‘ya’yansu su yi makaranta musamman ‘ya’ya mata? Ƙwarai, akwai matakai daban-daban amma ba ma so mu tilasta. Muna yanzu muna bi ne da lallaba da roƙo da babban murya. Muna roƙo ne domin duniya ta canza. Bai kamata iyaye su aje yara a gida ko kuma su je ya mashi aikin ta ne ta yi shara, ta yi aiki, ta yi girki, ta zauna cikin gida. An wuce wannan. Idan kwa kai ya mashi makaranta, kana ilimantar da iyali da duniya gaba daya, kuma kana son ƙasa ta samu cin gaba. To muna son Najeriya ta samu cin gaba, amma ba za ta samu cin gaba ba in dai ba tabbatar ya mashi ta je makaranta ba. Ilimin ya mashi shine cin gaban ƙasar Najeriya, shine kuma cin gaban kowane iyali. Allah ya taba zuciyar iyayen Najeriya gaba daya, musamman iyayen mu na Arewa. Sun nemi a kai su makaranta kyauta. Kina ganin za ku iya taimakawa idan musu da wannan buri nasu? Ƙwarai, gwamnati ta riga ta tsara ta wannan. Ba ma kai ta kai ‘ya’ya makaranta kyauta kadai ba. Gwamnati ta canza ta a ƙarƙashin mulkin President Buhari an shirya ana bada abinci kyauta kuma za a ƙara yi domin yara su samu cikakken lafiya don su ci abinci lafiyayye domin ba abinci ba za su maji koyarwa ba saboda haka ana neman hanyoyi daban-daban da za a tabbatar ilimi ya zama tilas wa kowane ya mace
ministar ma'aikatar mata a Najeriya Dame Pauline Talon kenan da bayanin matakan da gwamnati za ta dauka wajen ilmantar da ƴaƴa mata a Najeriya
For women everywhere, let it ring around the world and never, never cease to sing a song. For women everywhere, equality, development and peace.
Madina Dauda, Sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
Allah ya sa haka ya kai ga cimma ruwa. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai akan wannan bikin ranar yara mata ta duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi tir da alwadarai da cin zarafi da ake yi wa ƴan mata a makarantu ta fuskar samun gurbin shiga jami'o'i ko kuma cin jarabawa a manyan makarantu da ƙanana. Shugaban yayi wannan bayani ne a rubutaccen bayani da kakakinsa Malam Garba Shehu ya rattaba hannu akai. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
A daidai lokacin da kasashen duniya ke yin bukin ranar ƴa mace ta duniya domin duba makomar ilimi da ci gaban ƴan mata a duniya baki daya, Shugaba Muhammadu Buhari ya fito fili ya yi kira da a fito da dokoki masu ƙarfin gaske da za su hukunta duk waɗanda aka samu da laifin musgunawa ko cin zarafin ƴa mace. Sanarwar da Malam Garba Shehu ya rattaba hannu a madadin Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abun alfahari ne cewa ƴan jaridu sun bankaɗo wata badaƙalar da ta shafi ciwo mata zarafi ta amfani da damar da malamai na jami'o'i suke da wurin ko su ba su maki ko kuma su ba su gurbin shiga karatu ya sanya duniya gaba ɗaya an hankalto akan cewa lokaci yayi da iyaye za su daina boye abubuwa na cin zarafi da ake wa ƴaƴansu su fito su haɗa ƙarfi da jami'an tsaro domin a yaƙi irin wannan matsala da take zama ruwan dare a manyan makarantu da ma ƙanana game da shafar mata a Najeriya baki ɗaya. Na hira da Malam Garba Shehu din kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin ƙarin haske dangane da wannan sanarwa da ya rattaba wa hannu a madadin Shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
abubuwa ne da sun dade suna damun al'umma a ƙasa ba magana ake yi ba. Waɗanda aka ci zarafi da su da iyalansu sun fi shiru don kunyar a fito a ce ma wannan abu ya faru. Ya zama da shi wasu ƴan jarida sun je sun yi bincike a ƙarƙashin ƙasa suka tono wannan abu jami'ar Lagos inda malamai ke buƙatar lalata da ƴan makaranta ƴan mata kaf ko a ba su maki na gari ko kuma amma ba su takardar izinin shiga jami'a. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana kira da lalle a kai kwararan matakai dokoki masu ƙarfi don maganin wannan matsala da dama an dade ana tare da ita kuma ana kokoye ta banda ita kuma har ta sun satar mutane inna dauke su a fuddar su kasar waje ko kuma cin zarafi na mata ma ga baki daya domin a kare haƙƙin su kamar yadda doka ta ce.
Kamar a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda haƙƙin dokoki da abubuwa da dama ƙarƙashin su suke,
to yanzu dai ai kaga ya bada umarni cewa majalisar ƙasa da ta tono wannan doka da ake so a yi don kare haƙƙi na mata don kuma zafafa mataki ko hukunci akan waɗanda suka ci musu zarafi ya ce yana goyon baya. Kasan wannan doka shekara uku da suka wuce aka gabatar da shi a gaban majalisa, amma a lokacin ƴan majalisa saboda ƴan hamayya da gwamnati da ke mulki ƙarfi da suke da shi a wancan lokaci suka dakile wannan samun cigaba akan kafa wannan doka. Yanzu an sake dawo da wannan doka, fatan mu shi ne a yi doka wadda ta amince da tsarin mulki wata saba da tsarin mulki ba. Shi kuma shugaban Muhammadu Buhari yana ba da tabbaci cewa idan dai aka yi doka da aka gabatar a gabansa da wata saba da tsarin mulki ba na zafafa hukunci akan cin zarafin mata zai rattaba hannunsa a kai don ya zama doka.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja bisa ga goyon baya da Shugaba Muhammadu Buhari ya bada na cewa a fito da dokoki masu ƙarfi da za su kare ƴa mace daga cin zarafi ko musgunawa ko wulaƙanta su da ake yi a makarantu ko a wurin mu'amala ta yau da kullum. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Muna ta bautar gangar jikinmu ba kiwa.
Fatuwa Gaida Umar Faruk Musa. Masu haro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ma za mu bude muku layin mu dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku. Amma kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya, za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan rana. Lambar da za ku kira kamar kullun ita ce 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga wata waka bisa faifai dan shakatawar ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da alamu mun samu kiran mu ta farko daga Kaduna a birnin Zaria. Wace kan layi daga Zaria?
Sunana Usman Tanimu, mai radio da TV Bugban Dodo Zaria tare da Nigeria.
To, muna sauraron ka.
To, yau a ra'ayi na shine a bisa kan mazaunan mu kasar mu Nigeria. To, abinda nake kira ga ƴan uwa duka musamman budget din da shugaban kasa yayi
haka
nima abin fatan alheri ba cece ku ce ba har kullun idan al'amari ya bi jiho irin waɗannan abubuwa da ƴan majalisun mu na dokoki da na sanatoci to Allah ya fada kai shi gaba musamman halin tsaro da muke faman tangaddan shi a tarayyar mu na Najeriya kuma a ƙarfafa manoma an rufe boda kowa na ta cece ku ce masu suka suna suka wannan alheri ne ana tunani na zai sa ƴan kasa su zabura a hada hannu da ƙarfe a cicito wannan kasar tamu Najeriya ba wanda zai zo gyara mana wannan kasar tamu ne ba wanda zai zo ga waje gyara maka gidanka kai kana tsaune abinda duk aka yi to a fuskanci abin a yi ma abin fatan alheri to sai ka ga ta zanna lafiya musamman har da muka tsinci kanmu a cikin yanzu ga lalura da tattalin arzikin kasa. Wassalamu alaikum. Allah ya sa wannan shawara na bada ta amfana.
To mun gode sosai Malam Usman Tanimu. Yanzu kuma bari mu ruga jihar Niger. Wake kan layi a jihar Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
To mana Ibrahim yau Juma'a ra'ayinka na kanka kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya za mu so mu ji ra'ayinka game da wannan rana.
To masha Allah na farko dai ina tama dan uwan mu Murtala da garin Kaduna bisa ga samun karuwa da ita ta namiji.
To Allah raya.
Amin. Sannan ai su mata da masu musamman ma addinin musulunci irin girma da Allah ya ba su da muhimmanci da kuma hakan su da aka ce a ba su 100% da matan Allah ya riga ya ba su
haka.
To sai da yanayin ainihin fahimtar musulunci ne ba mu ba koko mun zubar da yanayin tsarin tarbiyyar musulunci ne sai shi ga mun haka shi yasa suke ganin kamar mai da su baya amma da mata su ne gaba gaba dukkan al'amarin rayuwa.
Malam Ibrahim ka mun wayi gari a yau zaka ga ana cin zarafin yara mata ko a tura su aikata ko kuma a makaranta a malami ya ci zarafin ɗalibarsa ko kuma wasu ma su hana su zuwa neman karatu ilimi.
wallahi wannan biya danganta game da ainihin yanayin rashin shari'a da shari'a ta Allah da Annabi ne da hukunci ake na Allah da Annabi wallahi duk wannan ba za a fuskance shi ba
to mun gode sosai Malam Ibrahim yanzu kuma bari mu koma jahar Bauchi wake kan layi daga jahar Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to na kafin Madaki menene ra'ayinka a yau kuma yau ranar yara mata ne ta duniya menene ra'ayinka game da wannan rana
to alhamdulillah yana da kyau kula da yara ba wai gwamnati kawai bane za su kula da yara yana da kyau masu hannu da shuni da shugabanni da sarakuna da shugabannin al'umma kowa ya kula da yara kuma yana da kyau iyaye su iya kokari su bada tarbiya ma yaran su su ko malaman makaranta da ake kai musu wayannan yaran su ma su rike amana su ji tsoron Allah su kula da su kada su zalunce su kada su cuce su nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode sosai Malam Ayuba yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
alkai kuna lafiya
lafiya kalan wake kan layi
kuna magana da babawa mai awoyi na
to menene ra'ayinka yau sai dai layin naka kamar yana dan rawa kadan mai yuwa baka zauna guri ɗaya ba kun zaka eh muna jin ka
yawa wato ni ina so na dan bada gudunmuwa akan maganar makaranta akan ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta taimaka fi sabilin Allah akan maganar ya kamata a ce primary to secondary to a Najeriya a daukake ma iyaye ya kasance iyaye ba sa hidima akan wannan ya kamata a taimaka musu to ni ina ganin cewa in har aka ce muke yara sun wannan ilimi to ina ganin cewa za a samu sauƙin abubuwan da yake faruwa
to menene ra'ayinka na kanka baya ga wannan ra'ayi akan ranar yara mata kenan
okay wato ina kira ga shugaban kasa kamar kiran da yayi a kan ƴan majalisun su yi kokari su kawo doka ina yana da kyau haka su yi kokari su kawo dokan da za a sa hannu ya kasance duk wata yarinya ko wata haka da aka yi mata wani cin zarafi to a gaskiya fi sabilillahi yana da kyau a ɗauki mataki a kan shi akan wancan lokaci da wani ɗan majalisa ya walakanta wata mace tun da aka yi wannan har yanzu mu ba mu ji wani labarin ga abin da ya faru ba ina da kyau in aka kawo doka ya faro daga manya zuwa talaka kar a samu wani mai shafafa da mai a ce wai ni wa'in za a ba su da yake ba
mun gode sosai Malam Babawa yanzu kuma bari mu je jihar Delta wake layi akan daga Delta
Allah da kuna magana da Ibrahim mai sha yawan tsofa da hankali
to Malam Ibrahim menene ra'ayinka a yau
na yi wurin ciki da wannan rana ta yara matasa
yara mata dai ko
mata magana ina goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari akan magana da yayi da kula da dalibai
haka
ba ma dalibai ba har ƴaƴa mata gaba ɗaya kowa ne da kowa ɗana kowa ne
sosai to ka
aka mata malamai da mu kankan mu iyaye kara mu dinga kula da yaran mu akan irin shigar da suke
muna jin ka
ina ji na
muna ji Malam Ibrahim
haka wannan rana ce idan ta mu ta farin uwayen ƴaƴa mata
to mun gode su
kan makaranta
godiya muke Malam Ibrahim kuma da kiran wannan kira daga jihar Delta da Ibrahim yayi zamu rufe layin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu bude muku layin mu yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Radarmuka a birnin Washington DC yanzu agogonmu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna gaba samun tikitin halartar gasan da za a gudanar na ƙwallon ƙafar mata a Tokyo sannan kuma matasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru ƴan ƙasar shekaru 17 a halin yanzu dai suna ƙasar Brazil domin fara gasar sada zumunci da waɗansu ƙasashe daban-daban a yayin da za su halarci gasan Olympic da za a gudanar a ƙasar ta Brazil wannan ne yasa na tambayi coach Sulemani ko matasan maza da matan sai tabuka wani abun ku zo mu gani kuwa
eh malam awa garba abinda zan yi cewa maka a wasan da mata suka buga kungiyar matan kwallon kafan Kamaru a kasan Congo Democratic an ci su biyu da daya amma wasan da suka buga na farko a gida a Kamaru sun ci biyu da banza abinda ya ba su dama kenan suka hai zuwa na rukunin karshe wanda za su buga da kasan Ivory Coast to bayan wannan wasan ne Allah ya da suka samu suka ci za su samu ticket na tafiya Olympic a kasan Tokyo a 2020 wannan ne shine muke addu'a Allah ya ba su sa don su samu su wuce wannan wasan lailai kan suna kokari a wannan lokacin amma kuma ba anan aka tsaya ba kasan ƴan wasan kwallon kafa na mata na kasan Kamaru akwai wanda suke professional wanda ba su samu sun samu halattan wannan wasan ba amma nake gane wasan da za su buga da Ivory Coast in Allah ya da duk za samu wa'annan ƴan wasan kaman Abuja Engene da sauransu wasa kuma na matasa na maza ƴan matasa ƴan shekara 17 da za su buga wasan kofin duniya a kasan Brazil muna ganin Allah ya da ba za mu ce dai za su ci ba amma dai za su nemi su yi kokari don bayan kamun wannan wasan aka buga da za buga a Brazil sun fara tafiya wani wasan sadu zumunci a kasan Turkiya wanda suka buga tournament anan amma ba su yi nasarar wasa ko ɗaya ba wasa uku da suka buga duk an ci su wasan amma yanzu ma suna kasan Brazil suna dai wasan gwaji na jiran wannan wasan kofin duniya wa jiya ma sun buga wasa Allah ya ba su nasara sun ci uku da ɗaya har muka samu dan Samuel Eto wanda yake kasan Mayoka shi ma ya buga wasan ya ci gol guda daya nake gani dai abinda dai ake ciki yanzu sun soma preparation in Allah ya da abu zai kyau
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kafin mu karkare shirin ga Amina da takaitattun labarai.
Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga kasar Turkiya da ta dauki matakin samar da zaman lafiya a harharen da ta kai arewa maso gabashin Syria. Sakatare janar na kungiyar NATO, Jens Stoltenberg, ya bayyana damuwar tsaro da Turkiya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Syria, amma ya yi gargadin cewa kai harhare zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS. Firayim ministan kasar Habasha Abiy Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda kokarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar kasarsa Eritrea. Berit Rees Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta ya ce an zabi Abiy ne saboda jajircewa da yayi wajen kawo karshen rikice-rikice tsakanin kasarsa da Eritrea cikin ƴan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018.
To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau kuma sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da abari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa kuma kuna iya ci gaba da sauraron mu a koda yaushe akan wayoyinku na salula a dandalin voa.com za ku iya tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Greg Burns ni Aisha Mu'azzam nake cewa ku kwana lafiya